daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Amina Buhari Auna muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a yau ne aka yi bikin tunawa da fitaccen mai bafitakar kwato haƙƙin bil'adaman nan a nan Amurka, wato Reverend Martin Luther King Jr. To kwa ina kwana dangane da ƴancin walwalar baƙaƙen fata da sauran al'ummomi marasa rinjaye a Amurka.
Kaga idan ka dibi wannan sai wasu su ce to ashe an yi taki gaba guda aka yi taki goma baya. Wato one step forward, ten step backwards kenan.
Za ku ji hujjarsa a cikin shirin. To a Najeriya kuwa yayin da ake ci gaba da tunkarar zaɓe a wata mai zuwa, har yanzu ana ci gaba da muhawara kan kucewar da Atiku Abubakar ya yi daga wani zauren muhawara da kuma kin zuwa wajen muhawarar da shugaba Buhari ya yi.
Ina ganin abin da mai girma dan takarar shugaban ƙasa na PDP ya yi, ina ganin bai dace ba.
Duk Buhari ba zai zo ba, to menene ma'anar zaman Atiku a wurin? Babu ma'ana.
To yau kan wannan dambarwar siyasa muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon lamarin a bangaren ku? Lambar da za ku kira ita ce 2022025655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Ga yadda duniyar ta yi ne. Shugaban Amurka Donald Trump yau din nan Litini ya kira dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke aiki ba tare da albashi ba, shahararrun 'yan kishin ƙasa. To amma har yanzu babu alamar kawo ƙarshen rufe rubu'in ma'aikatan, wanda yau ya shiga rana ta 31. Trump ya sake kiraye-kirayen da yake yi na a samar da katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. Yana mai cewa a kafar Twitter, dole ne mu yi aiki tare. Bayan shafe shekaru gwammai ana wufinta kan iyakarmu, saboda a ƙarshe dai mu magance matsalolin jin ƙai da miyagun laifuka da kuma safarar muggan ƙwayoyi da ake yi. Za mu yi gagarumar nasara. Ma'aikatan gwamnatin tarayyan kimani 800,000 ne a rufe. Ta yadda fiye da rabin su. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ziyarci wurin tunawa da bakar fata dan gwagwarmaya Martin Luther King Jr. da ke Washington DC don girmama jagoran rajin kare haƙƙin ɗan adam, wanda yau ake hutun tunawa da shi a ƙasar baki ɗaya. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya raka Trump yayin da ya je ajiye fure gaban mutumin Martin Luther King Jr. Trump ya gaya wa manema labarai cewa wannan babbar rana ce. Bai amsa tambaya ba kan rufe ma'aikatan gwamnati. A yau Litinin, Sanata Kamala Harris, wacce ke wa'adinta na farko a Majalisar Dattawan Amurka, ta bayyana aniyarta na neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da ita 'yar takarar shugaban ƙasa a shekara 2020 don ta kalubalanci shugaba Donald Trump, inda yanzu ta shiga jerin 'yan jam'iyyar Democrat masu neman su kawo ƙarshen shugabancin Trump bayan ya kammala wa'adinsa na farko a fadar White House. Harris, wacce iyayenta suka yi ƙaura daga Jamaica da India, ta bayyana kanta a matsayin mai yakin nema wa mutane haƙƙinsu da kuma daidaito a lokacin da take bayyana takararta a wajen kamfen ɗin faifan bidiyo a cikin shirin safe na gidan talabijin na ABC. Bayyana takaranta yau Litinin ya kasance daidai da ranar hutu ta Martin Luther King Jr., wadda ake tunawa da shugaban 'yan gwagwarmaya masu ƙwato 'yanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A hukumance ta kowace fuska, Felix Tshisekedi ya ce zaben shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, kotu mafi iko a kasar, ta tabbatar da nasararsa a ƙarshen wannan satin. Ta yi watsi da ikirarin mai ƙalubalantarsa Martin Fayulu. Hatta ƙungiyar tarayyar Afrika, wadda a makon jiya ta baiwa masu lura da al'amuran mamaki ta wajen bayyana shakkun ingancin zaben saboda rashin tsarin da rudani, a yanzu ta sassauto daga matsayinta, kuma ta ma dage tafiyar da za a yi zuwa Kinshasa. Fayulu, wanda wata majami'ar Katolika mai tasiri, ta goyi bayan ikirarinsa na yin nasara, ya yi kira ga magoya bayansa su yi zanga-zanga, to amma ana ganin ba zai samu goyon bayan sauran ƙasashen Afrika ba.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne daga nan Amurka, inda yau ne aka yi bikin tunawa da fitaccen mai fafutukar kwato haƙƙin bil'adaman nan na Amurka, wato marigayi Reverend Martin Luther King Jr., wacce rana ce da hukumomin Amurka sukan ba da hutu a ɗaukacin ƙasar. Wani jawabi da Martin Luther King ya yi a shekarar 1963 ya karɓi matuƙa a Amurka da ma sauran sassan duniya. Jawabin da aka mai takin da I have a dream a turance, wato na yi wani mafarki. Jawabin da ya nuna cewa wata rana za a samu 'yancin walwala ba tare da an nuna wari launin fata ba a Amurka. To, kwaye na aka kwana dangane da wato 'yancin walwalar baƙaƙen fata da sauran al'ummomi marasa rinjaye a yau a Amurka? Tambayar kenan da yawa Dr. Nasir Danmowa, malamin jami'a a jihar Florida da kenan Amurka.
To, wakatan ba ta wani muhimmanci don saboda ya danganta ga wanda ka yi magana da shi da kuma abin da ka diba ga abubuwan da ya yi. Asali ma da yin ce ma shi wannan jawabin da ya yi duk da yake ya shi a shekara ta 1963 ba a wallafa shi ba sai bayan shekara 15, wato inda Washington Post, jaridar Washington Post ta wallafa shi a shekara ta 1983. Shi ne farkon wallafa wannan jawabi. To, mutane da yawa sai su ce to an samu cigaba tun da yake an rage tursa sama baƙaƙe ko kuma masu wato waɗanda ba su da yawa a cikin ƙasar, baƙaƙe da kuma sauran mutane. To, masu fashin baƙin jawabi, masana kenan akan fashin baƙin jawabi da mutane kan yi ga jama'a, nuna cewa wannan jawabin da ya yi shi ne wanda ya ko wani jawabi a yana kan gaba akan jawaban da mutane kan yi ga al'umma haka. Na biyu kuma ban mantawa lokacin da ina Najeriya, lokacin da Obama ya ci zaɓe da farkon nan, an kawo wanga bayani na wanga jawabin da ya yi, aka ce to ga mafarkin da Martin Luther King ya yi ya zama gaskiya. Magana da jawabin da ya cewa gashi ya zama gaskiya, to kaga wannan ana iya cewa an samu cigaba har tun da mutane da yawa lokacin nan na ganin cewa Amerika ta kai fagen da har suna yadda su zaɓi wani wanda ba fari ba ya zama shugaban ƙasar. To, in ka dubi wannan fanni kaga kenan an samu cigaba. To, amma daga baya zaɓen da aka yi ma wannan sabon shugaban ƙasa, wato Donald Trump, shi kuma ya sa mutane na ganin cewa saboda aka san waɗanda suka yi, wasu daga cikin waɗanda suka yi goyi bayan shi waɗannan ne na masu ƴan white supremacist,
masu fafutukar ganin cewa NPP ta fararen fata kenan.
Na'am, akan kuwa. To, kaga idan ka dubi wannan sai wasu su ce to ashe an yi taki gaba guda, aka yi taki 10 baya, wato 1 step forward 10 step backwards kenan, aka yi ga abu bai yi abin nan ba. To, idan aka dubi kuma bayan zaben shi ne, bayan ya an rantsar da shi wannan taron da aka yi, su masu wannan fafutuka sun hito su nuna kansu oro-baro, inda aka fito masu yin wannan ra'ayin ma ɓoye kansu suke yi. ana ganin su kan sa wasu abubuwa su rehearse ka su ko in sun yi wasu videos haka ko wani abu ko wani taro sun rehearse ka su amma sun yi to bayyane har taron da aka yi Charlotte Field inda aka kashe wannan Heather Howard din da ta rasa ranta lokacin taron. Idan aka dibi wannan sai a ce to an samu cigaba amma kuma abin cigaban sai zama cigaba mai gina gidi an dawo baya.
Dr. Nasir Damuwa kenan malamin jami'a a jihar Florida da ke nan Amurka. To a Najeriya kuwa yayin da ake cigaba da tunkarar zaɓe a wata mai zuwa har yanzu ana cigaba da muhawara kan ficewa da ɗan takarar jam'iyyar adawa ta PDP wato Atiku Abubakar ya yi daga wani zauren muhawara da kuma kin zuwa wajen muhawarar da shugaba Buhari ya yi. Shi dai Atiku ya fice ne bisa hujjar cewa shugaba Muhammadu Buhari bai bayyana a wajen muhawarar ba. Dangane da haka wakilinmu Alphonsus Okorugwe da ke birnin Oweri ya tattaro mana ra'ayin waɗannan mutanen.
Atiku Abubakar dama ce ya samu amma kuma bai amfani da damar da ya samu ba. Saboda kamata a ce ya bayyana wa 'yan Najeriya abinda zai yi da ya bambanta da abinda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake yi. Shi muhawara ba shi za ta yi wa amfani ba, wanda yake takara da shi muhawara za ta fi wa amfani.
Mu magoya bayansa mun goyi bayan haka. Dalili kuwa shi ne wannan debate da za a yi akwai tambayoyi da ya kamata shi Atiku Abubakar ɗan takarar shugaban ƙasa jam'iyyar PDP ke yi ma gwamnatin da take ci yanzu, wanda wannan gwamnatin ita ne kaɗai take da hurumin da za ta iya ba da amsa akan wannan tambayoyin. To kai da kake kan mulki ka ki zuwa wuri, shi da shi yake so shi ma ya tsaya takarar nan a wata jam'iyya don ya karɓi mulkin nan a hannunka, waye zai je ma wannan tambayan ya bashi wannan amsa? Kaga babu.
A ra'ayina gaskiyar magana ina ganin abin da mai girma dan takarar shugaban ƙasa na PDP yayi ina ganin bai dace ba. Tunda har Allah ya sa ya isa bakin daga. Da bai isa ba to wannan sai a ce daban. Amma magana da ya faɗa cewa saboda Buhari bai je ba. To gaskiyar magana akwai kuskure. Babban kuskuren ku shine ya kamata ya gane cewa da ya karrama ya girmama waɗanda suke wajen. Ko mutane za su kalle shi a matsayin mutum mai saukin kai.
To wannan magana na fice wanda Alhaji Atiku Abubakar yayi kuma dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP abu ne wanda yake yana bisa kan layi, ma'ana bai sauka daga kan layi ba. Wannan muhawara kowa ya san cewa an je wannan muhawara ne da zunubi da burin son ganin ga Atiku ga Buhari. Kowa ya faɗa wa 'yan Najeriya abin da ke ransa. Su ma su tambayi juna, kuma alhamdulillah sai kasance shi Atiku nan ya taɓa riƙe muƙamin mataimakin shugaban ƙasa. To a matsayin shi na wanda ya san me ke ƙasa game da harkar mulki, to yana da tambayoyi da yake so ya yi wa Buhari a halin yanzu, wanda shi kuma Buhari shi ke bisa kan tajriba, ma'ana shi ke experiencing wannan shugabanci na mulki. To kaga abu ne wanda yake ya dace. To sai aka ce kuma Buhari ba zai zo wannan zama na muhawara ba. To Buhari ba zai zo ba, to menene ma'anar zaman Atiku a wurin? Babu ma'ana.
Wasu 'yan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da muhawarar da shugaba Muhammadu Buhari bai samu halatta ba, lamarin da ya sa Atiku Abubakar ya fice shi ma daga zauren muhawarar. To kan wannan mutum yake so ku kira ku bayyana ra'ayinku, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus. sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5 to karfe 4 ne ma saura kwata anan Washington DC ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Katsina wane ne aka lai
wannan san Ibrahim Tanja
to muna jin kamalan San Ibrahim
to alhamdulillah mu akan wannan abun nan din muna ganin cewar abin da ya dace ne shi shugaba Muhammadu Buhari saboda mu amince da shi a matsayin sa na shugaba akan abubuwan da yake tafiyar da shi a ƙasa
muna magana ne kan batun rashin zuwar shi Buhari wajen muhawara da aka shirya a makon da ya karshe makon da ya gabata lamarin da yasa shi ma a ciku da yazo ya ga bayanan ya fice daga zauren muhawara shi muke so mu ji ra'ayin ku akai
to alhamdulillah muna fatan mu ba kan muhawara kada ya kamata ya zama mu abun nan ba shugabanci na shugaba Muhammadu Buhari mu amince da shugabancin da yake kuma muna fatan ubangiji ko ba wannan muhawara ko da ita ko ba ta mu amince da shugabancin sa kuma muna goyen bayan sa za ku ci gaba da goyen bayan sa alhamdulillah Allah ya ci magana
ana to mun gode mallam Sani Ibrahim da Katsina zamu je Kaduna wane ne kallai
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
amin wa alaikum assalam warahmatullah
mahabbul lalo barka da yammaci
alhaji Musa barka da dare
yawa barka ka da ne maka fata alkhairi
yawa ni ma haka
to alhamdulillah ni abin da nake dubawa dangane da magana wai wannan magana jidat din kun abin zai ma zama da matsala aga shi magana da shugaban kasa wancan kare shi kanshi dan takar shugaban kasa PDP ai din zuwan da yayi shi ba Buhari kaga da bai je ba to kaga shi a ciku ai ya kamata da tunda akwai ɗan takara da yawa wanda suke ba sai lalle Buhari yana gurin ba tunda shi shugaban kasa ne ba mamaki yana can wani uzuri to ina ganin bai abin ba da kamata ya kawo ita kanta bayani ba ne ko kuma a kawo wani hayaniya ko kuma wani surutu ba kamata ya ba shi kan shugaban kasa Muhammadu Buhari uzuri kuma idan an akwai yiwuwa za a iya sa ranar da za a zauna wanda ya magana da bai amma wanda ba da bai shugaban kasa Muhammadu Buhari ba zai shiga ko ba zai goyen baya ba kamata ya ma ya zama domin mu muna ganin aiki a kasa Allah zai kara mai lafiya babu lalo a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode
to mu ma mun gode Alhaji Musa zamu tsallaka zuwa jihar Plateau wane ne kallai
sunana honorable Abbas Ahmad Kwande
to muna jin ka honorable
to wannan magana na Atiku da ya fita daga cikin dakin taro gaskiya bai yi ba lokaci ne na kowa zai kasa hajjarsa tunda ba Buhari da sai kasa na sai hajjan ya faɗi wa 'yan Najeriya damuwan shi ya faɗa musu abin da yake so yi da Najeriya
amma honorable shi abin da yake cewa shine korafe-korafen da ya tattauro da su yazo zauren akan Buhari ke so su tattauna akai amma kuma Buhari baya nan
to ai ai akwai farar likifaya ai akwai kuma farar da ainihi wannan farar likifaya ne zai iya nashi don yana nima wa kansa na jama'a ba yana nima wa Buhari bane idan shi ya je kasa aje shi dan Buhari bai je magana wurin ba ai ya rige nashi shi kuma
to madalla muna
saboda haka
eh to madalla mun gode honorable Abbas Ahmad daga Jihar Plateau zamu je makwabciyar Jihar Plateau wato Bauchi wane ne akan lai kaman layin na Baucin ya katse to lambar da za a kira ita ce 2025 2655 muna kuma so ne mu ji ra'ayinku dangane da muhawarar da ake ta yi to mun samu kira daga jihar Nasarawa wane ne akan lai
Assalamu alaikum.
Muna jin kallon Jamil.
To abin da ke faruwa shi ne kan wannan abu da wani take kan maganan rashin shugaba Buhari. Ina ganin in za mu shugaba Buhari a danci ya kamata a san cewa shugaban kasa ne shi kuma shi ne wanda kullum ya rage mu ne ya kamata ya yi. Kuma a tikon nan ba wai Buhari yake ba ne majama kai yake zama jama'a kamata shi zai bayar da damuwar shi wa jama'a su gane me yake suke faɗa a kai ba Buhari ke zai kuma cikin kai a cikin ba a kuma ta san cewa shi shugaba ne yana neman shugabanci ya kafa nan baki daya ba ba Buhari sai ya kwato shi a wannan tsara sai na lawan
To muna godiya Alhaji Ahmed duk da ma dai layin kan yana ta rawa ban ji abin da kace da kyau ba. Zamu ji Jalungo. To layin Jalungon ma ya tsinke lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 ga kira mun samu daga jihar Kano. Wane ne akan layi? Hello, na Kano kana tare da mu? To shi ma layin shi kamar ya goce. Kada dai abanta sai an ƙara wato plus sai a sa ɗaya a jerin lambar.
Gaskiya ban ga laifi a teku ba.
Yawa to wane wake magana?
Asiku ba shi da laifi. Domin kutun da Buhari bai je ba, in a teku bai je ba. Shi ma ba za a ga laifin sa gaskiya. Amma fa ni ba na ra'ayin kowa da shi, za ku da ra'ayi. Daga ɗan kaka CEO mai gano da Kadima Bugwar. Kanawa karamu kuma Yezara jihar Kano a Najeriya. Na gode.
To mun gode mu makwari duk da ma bamu ji farkon jawabinka ba. Za mu ji jihar Zaria, wato garin Zaria, mu ji wane ne akan layi. Wane ne akan layi?
Hello, Abdulrazak Buhari daga Gangare.
To muna jin Kamal Abdulrazak.
Ni a gani na wannan zuwa muhawara ta shugaba Baba Buhari da bai zo ba. Daidai ne.
Me yasa?
Domin wannan muhawara ba ita ke gabanmu ba, aikin da yake shi ne gabanmu, kuma mun gamsu da aikin shi. Atiku kawai labari zai bada.
To amma ai shi Buhari an aika mai da takardar gayyata, kamata ya kuma ce ya bayyana ya zo an yi muhawarar da sauran 'yan takarar da za su yi nemi kujerarsa.
To ai ya ba da uzuri saboda hidimomin da ke kansa.
To kana ga shi Atikun da ya fice hakan bai dace ba kenan?
Gaskiya bai dace ba. Da ya tsaya ya ba da irin bayanin da yake so ya yi, watakila a fahimci me yake nufi.
To malala mun gode Abdulrazak daga garin Zaria a jihar Kaduna. Bari mu je makwabciyar Kaduna wato Katsina. Wane ne kan layi?
Alhaji Zoro ne daga Katsina.
To muna jin ka Alhaji Zoro.
Gaskiya Atiku bai kamata ya fice ba daga cikin wannan taro. Kamata ya tsaya ya nemi ma kanshi mutane, tunda dai ba Buhari ke neman mutane ba, kanshi ke neman mutane.
Wasu za su ce in
yi ko da shi ko babu shi, idan ya yi zai samu ƙarin mutane, zai samu kuma farin jini. Yanda duk yake so faɗi na jama'a sai ya faɗi, kuma sai a sauya na.
To mun gode Alhaji Zoro daga jihar Katsina. Za mu sake komawa Kaduna. Wane ne akan layi?
Mamun Lalo, barka da lasariya.
Yau, barka da dare Malam Mutala.
Kuma da layasan yi.
Alhamdulillah.
Sunana Mursala, ina kiranku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Malam Mutala.
To kaga Mamun Lalo shi mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa, to ai shi yake neman mutane. Misali yanzu misali ni ne da kamfani na ko gidan rediyon kunan da wata gidan rediyo don ku sai kuka ki tallata na kowace saki tallatawa, sai kawai kai ma ka ce da wancan bai tallata ba, ni ma ba zan tallata ba, ko sai ba zai samu jama'a ko ba za su kama nufarsa ba. Ai in ka duba 2011 ai an yi haka, wanda Gullo ya je ba bai je ba, Buhari ya je. To wannan kuma bai hana shi ya ci mulki shi Buharin ba. Kawai dai ya kamata shi Atiku dinga ɗauka fa, shi ba shugaban ƙasa ba ne, mai neman shugaban ƙasa ne. Kuma kaga ma ya je ma shugaban ƙasa kwanaki ya ce zai iya yiwa ba zai dinga zuwa yawon kafe ba, saboda ba zai tsaya da aikin gwamnati ba.
To malalla mun gode Malam Mutala akan ka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, sai kuma gobe idan Allah ya kai muna godiya ƙwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni, wanda yau zai fara daga Najeriya, inda kungiyar ƙwallon kafa ta mata ta ƙasar, wato Super Falcons, suka yi abin da ba su taɓa yi ba a tarihi, wato suka ci wata ƙasa ta Turai a wannan karo. Romania ce suka ɗirka ci 4-1 kai a wasan da ake na ƙasashe huɗu a ƙasar China, wanda kuma sun samu wannan nasara ne a ranar Lahadin jiya a wasan da suka yi a garin Wuhan. Wannan shine karo na farko a cikin shekaru 20 da ita kungiyar ƙwallon kafa ta Super Falcons, wacce sau tara tana zama zakara kungiyar ƙwallon kafa ta mata ta Afirka, take samun nasara akan wata ƙasa ta Turai. Su dai kungiyar ƙwallon kafa ta Najeriya ta mata tana kokarin shiryawa ne domin samun shiga gasar cin kofin duniya na mata na wannan shekara da za a yi a ƙasar Faransa a watan Yuni na wannan shekarar da muke cikin, Allah ya yarda. yayin da wannan take faruwa su kuma kungiyar kwallon kafa ƴan ƙasa ga shekaru 20 na Najeriya to Flying Eagles mun samu tabbaci daga Aliyu Ibrahim Lawal wanda shine jami'in ko kuma kantoman gudanar da kungiyar din wanda ya tabbatar da cewa coachin su wato Paul Aigbon ya bada sunayen ƴan wasa 21 ga hukumar kwallon kafar Najeriya a cewa su ne su za su yi wa Najeriya wasa a gasar da za a yi a ƙasar Niger na cin kofin ƴan ƙasa ga shekaru 20 na Afirka na wannan shekara da za a can jihuri Niger a cikin wata mai fita na Fabrairu. Najeriya dai tana fuskantar ita mai masaukin Niger ne da Afirka ta Kudu da kuma Burundi a cikin wannan wasan da kasashe takwas za su shiga a ciki. Kuma dukkan kasashe hudu da za su zo na biyu a gasar kusa da nan ƙarshe da za a yi an tabbatar musu da cewa za su je gasar cin kofin duniya na ƴan ƙasa da shekaru 20 na duniya wanda za a yi a Poland daga ran 23 zuwa wato na watan Mayu zuwa 15 ga watan Yuni wannan shekara. Ta wani bangare kuma kungiyar da ke wakiltar Najeriya wato Enugu Rangers a gasar cin kofin Confederation Cup na Africa za ta fuskanci wahala sosai a kokarin take na shiga wasan quarter final bayan da tutai kunnan doki da kungiyoyi biyu na kasar Tunisia Etoile du Sahel da kuma CS Sfaxien a wasan da suka yi wanda kuma har ila yake da Salitas FC Burkina a murkuli na biyu wato gurbi da wannan gasa din. A jadawalin da aka fayyace a bunan alƙahila na ƙasar Masar a yau Enugu Rangers zai an ce za ta yi wasanta na farko da Salitas a wata mai fita kafin ta zo ta fuskanci su wannan kungiyoyi biyu na Tunisia wato Etoile du Sahel da CS Sfaxien wanda dukansu sau hudu kowace na ci wannan kofi na Confederation. Sai kuma Abuja inda wata kotun majalisar ta ba da umarnin cewa a janye order da aka bayar na a kamo wasu manyan kusoshin hukumar kwallon kafa guda biyar na Najeriya a cewar completesports.com. Wannan mutanen da da aka ce a kama sun hada da shi kanshi shugaban hukumar kwallon Najeriya din Amaju Phoenix da mataimakansa guda biyu Shehu Akinwumi da Shehu Duku tare da Ahmed Yusuf da kuma babban sakataren hukumar Dr. Sanusi Muhammad. Sanarwar da lauyoyin hukumar kwallon suka bada ta nuna cewa kotun ta ba da umarni a ci gaba da barin abubuwa da suke yayin da za a ci gaba da bincike. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan daga sashen Hausa murya Amurka mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump yau din nan Litinin ya kira dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke aiki ba tare da albashi ba shahararrun 'yan kishin ƙasa. To amma har yanzu babu alamar kawo ƙarshen rufe rubu'in ma'aikatan wanda yau ya shiga rana ta 31. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ziyarci wurin tunawa da bakar fatan ɗan gwagwarmaya Martin Luther King Jr. da ke Washington DC don girmama jagoran rajin kare haƙƙin ɗan adam wanda yau ake hutun tunawa da shi a ƙasar baki ɗaya. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya raka Trump yayin da ya je ajiye fure gaban mutumin Martin Luther King. A yau ɗin nan Litinin, Sanata Kamala Harris, wacce take wa'adinta na farko a Majalisar Dattawan Amurka, ta bayyana aniyarta na neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da ita 'yar takarar shugaban ƙasa a shekara 2020 don ta kalubalanci shugaban Amurka Donald Trump, inda yanzu ta shiga jerin 'yan jam'iyyar Democrat masu neman su kawo ƙarshen shugabancin Trump.
To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin ita Amina Buhari Auna da taya ni gabatar da shirin, da Julie Lagos Christian ta haɗa mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu David Magnus Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.